من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم ما سأل بركة iya imata da muka hadu a wannan farfajiyar masallaci masallacin tunawa da babanmu shugabanmu Sheikh Abubakar Mahmud Jumi Allah ya gafarta masa a cikin wannan fodiyo na tunawa da marigayi Sheikh Dr. Abubakar Giro Argungu Allah ya ji kamalan da gafara Allah ya hada mu wannan farfajiyar masallaci ba don komai ba sai domin karanta alqur'ani mai girma da kokarin bayanar da ma'anonin sa musamman a wurin uwaye mata mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru kamar yadda kuka gani alhamdulillah tare da mu akwai alaramma Imam Hamza Abdullah Gulma wanda yake insha Allah shine zai ja karatu saboda uzuri da Dr. Alaramma Amir yake da shi akwai wakilin Keb Radio Alhaji Abdullah muna tare da shi a wannan wurin wakilin Kebi TV Alhaji Naziru yan agaji da sauran uwaye mata da muka taru da su a wannan wuri. Akwai Amira ta wurin inda'awa ta Argungu Emirates, Hajiya Lubabatu Muhammad ita ma muna tare da ita a wannan wuri. Akwai sakatariya ta kungiyar Women in Da'awa, Amira Fawan, Amira Imwan, Amira ta Hizba, Amira ta Mar'atu Saliha ko membobinta, Amira ta Nisa'u Sunna, da sauran kungiyoyin mata da muke tare da su a wannan wuri. Muna yi wa Allah godiya da ya haɗa mu wannan mahaɗa a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a, wanda wannan Juma'a ita ce Juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙo Allah ya sake azurta mu da samun wata shekara mu samu mai jumu'o'i a cikin wata Ramadana. Wannan rana ta Juma'a ita ce 14 ko 24 ga watan Ramadan, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 19 ne. Yau muna 13 ga watan 3 miladiya, haihuwar Annabi Isa da Maryam din saha, shekara ta 2026. Iyaye mata, kamar da ku sani mun sha gabatar da tafsir, amma yau lura da kayan din bai da yawa. Mun dan shawarta za mu yi wata ƙwarya-ƙwaryar muhadara wadda take da alaƙa da ku uwaye mata, da fatan kina da abinda za ki yi rubutu a cikinsa, wato kina da alƙalamin ki na rubutu kuma kina da littafin ki na rubutu. Ba dan komai ba, sai domin rubuta fa'idojin da ke cikin wannan wuri.
Ga wani mutum ya shigo wannan wurin ba ya agaji, kuna ne bai ba kuna ne
a wannan muhadara. Kamar yadda na ambata mana, muhadara ce da take da taken ladubban mata wajen kyautata mu'amalar su da abokan zamansu a bisa ga tsarin addinin musulunci. Ladubba ne za mu ambata, ana ce musu adabu ta'amuli, adabu ta'amuli zawjati baina zara'irihinna fil islam, wato ladubban mata a musulunci yadda ya kamata su mu'amalanci abokan zaman su mata da suke tare da su. Galibi wannan darasi ba a cika darussa akan wannan matsalar, saboda mata ba sa so ana magana kan wannan matsalar. Wata in ma kai magana abu ke zama ko amai tana yi, wata saboda munin abin ko sunan abu ke zamanta ba ta so da ji an waɗi. In ma ta tega wuri ta ji an bata sunan abu ke zamanta, ta ce take daga wannan wuri. Duk wanda adda suna irin na abokiyar zamanta, kwata-kwata ba ta yi wata alaƙa da ita. Kaga wannan abu ya yi muni. Yadda wasu mata suka ɗauki abokan zamansu, tsakani da Allah idan aka je a haka ƙiyama akwai matsala. Saboda haka musulunci ya zana ladubba na zamantakewa wanda ya kamata uwaye mata su kula da su. Abu na farko da ya kamata uwaye mata su lura da shi shine abinda ya shahi zama da abokiyar zama wata kaddara ce ta Allah, ki dauki wannan kaddara ce ta Ubangiji. Allah ne ya riga ya kaddara miki, ya hukunta tun lokacin da kike cikin cikin mahaifiyarki sai ke zauna tare da abokiyar zama. To kuma tun da Allah ya riga ya rubuta haka, ya kaddarta ba wanda zai canza wannan abu. Ki yarda da wannan, yarda da wannan kaddarar yana taimaka miki wajen jin sauƙin yanda zaki mu'amalanci abokiyar zamanki. Sannan abu na biyu, ki lura da cewa fa zama da abokiyar zama wata jarabawa ce wadda Allah yana jarautar bayi ne da ita. Allah ya ce wala nabalu wannakum hatta na'lamul mujahidina minkum. Allah ya ce za mu jarabta ku, za mu yi muku jarabawa, hatta na'lamul mujahidina minkum, har sai mun gane suwaye mujahidai daga cikinku. Da yawa ba iya gane mutuna da kirki, tana da nagarta, tana da mu'amala mai kyau, wallahi sai lokacin da aka haɗa ta da abokiyar zama. Nan za a gane kirkinta, za a gane nagartarta, za a gane ita mutum da ya ƙware ce. Allah ya ce wani alamu ko mu gane suwaye masu hankuri cikinku. Waɗannan ababe guda biyu mata ku ɗauke su, su ne madudin dubawarku idan Allah ya haɗa ku da abokiyar zama. Na ɗaya ƙaddara ce wadda Allah ya ƙaddarta, kuma babu mai iya hana afkuwar abin da Allah ya ƙaddarta afkuwa ce. Na biyu, ki ɗauka Allah ya haɗa ki da abokiyar zama ne don ya jarabta ki, ya gani me za ki yi. Za ki yi mu'amala da ita mu'amala irin wanda musulunci yake a yi don ki samu ki tsira, ko za ki yi mummunar mu'amala Allah ya miki azaba. Sannan wani abu da ya kamata ku lura da shi, ku sani kishi ba abu ne mai daɗi ba. Kishi bai da daɗi, ba wani wanda ya sai ce maka kiki ya tara da daɗi, ba tara da daɗi. Amma da yawa in ke ɗauki hukuncin Allah, ke da jarabawa, sai ta zama miki alheri. Bari faɗa muku wata magana. Akwai matar da muna magana da ita, wallahi ba ma mace guda ba, suka gaya min cewa wallahi malam mu mazajenmu ba su san muhimmancinmu ba da darajarmu da mansabanmu ba sai lokacin da suka ƙara abokan zama gare mu. Tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka ba ne? Ku ba da ansa. Haka ne, wallahi akwai macen da ta zauna da miji ta kusan shekara goma, ta ce wallahi malam duk zaman da mun kai ba mun zama mai daɗi ba. Amma lokacin da ya ƙara aure, ya kawo wata gidan, aka ci gaba da mu'amala, sannan ne mun samu daraja da martaba ta a gidan. Wallahi akwai matan da sai an ƙara aure ne mutunci sun daraja za ta fito. Akwai wani mutum da ya yi aure, mata tana iya ƙoƙarinta wajen kwalliya da tsafta da kulawa da shi, tana iya ƙoƙari. Ran nan sai ya je ya ɗauko wata ya haɗa ta zamantakewa da ita. Da matan nan tashi ta ƙara gwanan cewa kun san akwai karatun mata, babu aya babu hadisi, karatu na da zaki ta inda mace wacce ta baki karatu. Ai malam da wannan matan ta farko aka ce za a yi mata abokiyar zama, ta je ta fara ɗaukar lakta inda mata aka ƙara koya mata yadda ake kwalliya da yadda ake ƙara riƙe miji. Da wannan ta zo ran nan sai amarya ta hito, ta sha kwalliya, ta sha ado. Bayan minti biyar ita babbar sai ta hito, shi kuma gida na shigowa, kun san me ya yi? sai yayi wuf inda uwar gida ya rungume ta kuma ba rana ake uwar gida na tace a'a ai ba wuri na ake ba sai ce wai to ran da ya koma wurin ta sai ce na rike da Allah inda na san ke iya wadanga abubuwa to ban bata kudi na in kara aure kun yi shiru ba haka bane wata ran za ta zo cikin gida wallahi sai yi ta komi amma saboda lalaci da sakar da rashin sanin ciwon kai na mata sai ki bari cikin gida a wulakanta ki to waye sai kike sai ke yi ta ilimi ke yi ta tsari ke yi ta plan ke yi ta kaza ke yi ta kaza amma saboda baki san ciwon kan ki ba ka zo gidan an wulakanta ki to da haka lahinki ne don haka dole sai kun taya tsaye kun san ciwon kanku ba sai ke boka ba ba sai ke jaujan malaman tsibba ba a'a hanyoyi ne na mu'amala mai kyau wanda zaki dinga yi har zuciyar mijinki ta karkata ta dawo wurin ki ita ma in za ta iya ta yi irin wannan mu'amalar ita ma ta sata zuciya ta yi ta dawo inda suke sannan musulunci na buƙatar kowace ungu ta zauna lahiya da abokiyar zamanta kowace ta samu sata riba nata rabo wanda Allah ya bata kowace da rabonta wanda Allah subhanahu wata'ala ya bata to daga cikin wayannan hanyoyi na gyara zamantakewar ku malai ce wa fi ma yali ahammu ada a cikin abinda zai zo mai muhimmancin ladumba ne na gyara mu'amala
har yanzu wannan mutumin da ke ta yawo cikin mata sai kun ɗauka mai mataki
yaba muna fahimta ko to saboda haka ya zama tilas uwaye mata ku gyara waɗanda hanyoyi daga cikin wayannan hanyoyi na gyara zamantakewa ku shine ku ji tsoron Allah wa junanku taka wallahi ta'ala ku duka ku ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah wajen gyara alaƙarki da abokiyar zamanki ta ji tsoron Allah wannan ladabi ne in Allah ya hada ki da abokiyar zama mara tsoron Allah bane ya ci ki in Allah ya hada ki da abokiyar zama wanda bata san Allah ba ta da tsoron Allah shi ke ja duk wata musiba sai a hada ki to don haka akwai buƙatar sai kun san tsoron Allah gaba ku duka da ke da abokiyar zamanki ku san tsoron Allah subhanahu wata'ala ku sa tsoron Allah madaukake sarki wannan sa tsoron Allah din shine zai gyara wato alaƙar da muke kewarku saboda idan babu tsoron Allah zaman ba zai je ko ina ba dan haka malamai suka ce awwalu wa a'zamul adab na farko mafi girman ladabi shine an tattaki kullu zawjati rabbiha kowace mace ta ji tsoron ubangijinta fi nafsiha ga kanta wa fi ukhtiha da kuma wajen mu'amalarta da uwarta zaman nan wallahi in babu tsoron Allah ba zai yi ba ladabi na farko ku sa tsoron Allah ke ji tsoron Allah wajen aikata abin da ya dace tsakaninki da ita ka ji tsoron Allah wajen aikata abin da ya dace wa junanku to irin wannan yana sa a samu kyakkyawar zamantakewa kuma Allah zai kawo muku alkhairi mai yawa in kun san tsoron Allah gaba so da yawa za ka isko abokan zama saboda suna san tsoron Allah tsakaninsu sai ka ce 'yan uwa ne sun zama 'yan uwan juna in ka shiga cikin gida ɗiyarsu ba ka iya bambanta ɗan wanga ɗaki da ɗan wanga ɗaki. Saboda mi matan sun sa tsoron Allah wajen zamantakewarsu. Don haka wannan shi ne ladabi na farko. Malamai suka ce ladabi na biyu shi ne as-sabru ala al-jira, wato shi ne hankuri wajen daya kishin da kowace mace take da shi. Kowace sai ta sa tsoron Allah, sai ta sa hankuri wajen daya kishinta. Domin kishi wata tsoka ce wadda kowace ƴa mace tana da ita. Ummuna Aisha radiyallahu anha, matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, take cewa ma girtu ala Khadija bintu Huwaylid. Ko kalli matan manzon Allah ba, matar annabin Allah kenan, ummuna Aisha tace ban taba kishin wata ƴa mace ba irin yadda nake kishin ummuna Khadija da gidan Huwaylid. Malamai suka ce kuma ba su zamani guda ba. Me yasa? Tace saboda manzo Allah na yawan ambasadda da alheri, sannan duk da wani abu aka raba sai manzo Allah ya ce a kai mu ɗan uwan Khadija nasu rabu. Yan an ka yanki akuya gidan sai ya ce a ɗibi cinya a kai mu ɗan uwan Khadija. Ummuna Aisha ta ce wannan yasa ni kuma ina kishin ummuna Khadija. Ashe kenan duk ya mace da kishi, sai dai kishin wata ya haina wata, ko kuma yanda wata ka iya hankuri ta daya kishinta kada ya kai ta ga abin kunya wata ba ta yi. To don haka sai ke yi hankuri wajen rarrasa kishinki wajen alaƙarki da abu ke zama ita ma tana da shi. To kowa ya daya nashi wajen matan nan hakuri musu magana da Allah kana su. An gane ko? Dole sai ke yi hankuri wajen dafar wannan kishin naki. Idan ki kai wannan to ke zo da wata hanya ta taimakawa wajen gyara zamantakewarku. Al-ghiratu tabi'atun fil nisa, mana yake kishi tabi'a ce ta mata. Al-matalubu dabtuha, wanda ake neman duk mace ta yi kokari ta kame wannan kishin nata. Wa adamu ja'alaha sababan lil adawa, ta yi kokari wajen sanya shi kada ya zama dalilin zamanta da abu ke zama na adawa. Kar ki ɗauki abu ke zamanki maƙiya, ki ɗauke ta abu ke zama. Kusan yanzu mata sun ce ba a cewa kishiya, yanzu in kita kice wannan kishiya ta sai a ce ba ƙauya, ai ba a cewa kishiya, sai dai a ce mi, sai dai a ce abu ke zama nata. To sai aka ki dahi kishin shi, kada ki bari kishin ya haddasar da wata ƙiyayya tsakaninki da ke da abu ke zamanki. Wannan shi ne ladabi na biyu. Malamai suka ce ladabi na uku, husnul kala walilul khitab, kyakkyawan zance da lausasa magana tsakaninki da abu ke zama. Abu ke zamanki ki zama in za ki magana ke da ita, ki mata magana mai kyau, ki lausasa maganarki, ba ki dinga yi mata magana gatsau-gatsau ba, ki mata magana mai taushi. Saboda mi? Zama ne ya haɗa ku. To wata in za ta abu ke zama magana da gauki take mata magana, wata sai ka ce uwa nawa ɗiyarta faɗa, umarni ɗaya take ba suwa, in kina yanka za ki ce ki, in ba ki bari. Ta ce a'a, wancan me ya yi zafi? Ta irin wannan ɗabi'ar ita ke sa ba za a samu zama mai kyau ba. Sai ke dinga yi mata kyakkyawan magana, ka dinga yi miki kikyawa magana ke tausa sabata wajen magana da sautu sabiki mana yace yamba gili dara'ir ya kamata ga abukan zama ya takhadabna su dinga yi majunan su magana bil kalami tayyib da magana mai kyau kamar yadda Allah ya ce wa qulu lin nasi husna Allah ya ce in za ku yi magana da mutane ku gaya musu magana mai kyau to ai a ci abu ke zaman ki mutane ta ku umarni ne na Allah nake gaya mata magana mai daɗi magana mai laushi wannan shi zai sa zaman ku yayi kyau in kina gaya mata bakar magana ba ta jin magana mai daɗi gare ki to babu sanin zaman ku zai yi kyau wannan shi ne ladabi na nawa na nawa ba ku litayi kenan na nawa na hudu ne wanga ladabi na hudu ne ga ladabi na oke na uku ne daidai kuke ladabi na uku to sai na hudu tarku sabbi wa shatam ku daina zage junanku ku daina shammata junanku yana daga cikin ladabin zamantakewa da abokin zamanki ki daina zaginta ki daina sukarta ki daina yi mata azabi ki daina yi mata habaici ana yi ko ba a yi ana yi to wannan habaici da wannan zagi da arashi shi ke sa fasar da za ku zauna lahiya ba za ku zauna lahiya mace ta yi taimaju ya uwata arashi kamar kira da abukiya abukiya zama doguwa sai ki ce dogo da hankali da tsina ana akwai magana ana zaman lahiya ke ku in ya guntuwa kike guntun biredi sai ta ce tunkuntunkun in ji zaguwa wato ke ku yi ɗan tukununiya ke nan da ya ta da adoguwa da ke da agajera duk Allah ya halice ku lokacin da wata da tana sukar wani kuna sukar ba kan ku kuke suka ba kamar kuna aibanta halittar da Allah ya muku to wasu yanzu waƙoƙin nan na zamani su suke tasawa cikin gida ana ta habaici ana sai mu juna habaici ita ko sai ta samu nata wata sai ta mamin din waka tana aibanta uwarta ku ji tsoron Allah irin wannan indai ana yin su a cikin gida ba za a zauna lahiya ba banda zagin juna baki wata tabibi wata ta ce shegiya shegiya ba a haihuwa ana yi ko ba a yi ku ji tsoron Allah wannan la yajuzu lil mar'ati bai halatta ga mace ba ta tsubu darratiha ta dinga zagin abukiyar zamanta auto udhiha bilisaniha ko ta dinga tuta mata da harshe kuma za ku je inda Allah ya hisabi wata ragangan za ta kira mai wata abin nan kazahi abinda ba sai ba ubanta da ya bata ce uban yayi ke diya kwarto ke tsaya diya kwarto ubanki wani hada hada suna ubanki alhaji wani dan gidan wance mai kaza la ilaha illallah ita ko tana zuwa gidansu da kuka sai wayan da suke a ai abin hadi kowa na da shi in ma ba ta da ai bari mu samu mata in ki tace mata kaza wadi kakanta mai wani mai kaza dan gidan kaza sai a wadi inda tsohon mata su hada mata za a wadi ina jin karatun nan ba ku so ne mu bari haka nan ko mu tsaya haka nan a ci gaba da yi to Allah ya shirya da mu to ku daina zagin junanku bai haihuwar muku da mai ido ba ki hishe ta gidan ba ta hishe ki sai lokaci yayi to da ya kawo zagi me ya kawo arashi me ya kawo kazahi al-muslim manzo Allah ya ce musulmi man salima al-muslimuna min lisani shine wanda musulmi ya kubuta ga harshensa waye dihi da hannune ki daina tuta mai waki da harshe mala'iku sun rubuta an yi recording duk abin da ke faɗa masa abu na biyar istinabul giba wan namima daga cikin ladabin zamantakewa tsakaninku ku guje wa giba da annamimanci menene giba da zarar abu ke zamanki kaɗan ɗaga kaɗan ko makwabta ta ce ta dawo ta anso ta aro matankaɗi da ke da mai aikin ci sai ku ce wai baka gwalma wai mugun abu ke ji wani wari da take ke wanci kina ji ina ce sani anti ai ni ko ai anti hakuri ɗaya na nake ba ki ga in tana nan muna aiki sai na daɗa hanci na ba mugun abu la ilaha illa min sa ku faɗi ba gabanta muna ka Allah yanki lin bibi yan gudu tsoma yan tsugunni tashi ke ko a shiri ya aiki ya ta yan aiki a shiri ya fada yabo ke ta yi aiki ya kai gidan nan bari su zauna lahiya duk wani ta ɗauko maganar wata ke taba sun ta shiga ba ki ji a fice zuwa yi musu aikin su in ba haka ba billahi lazi ke kunna maka ki a share barin gidan nan gidan nan sai ke bar shi bar ganin kamar wani abu hada kai na suka in sun ka hade in ki samu tsara da wata wala sai ta yi da ke bar gidan nan Allah ya sa mu dace don haka nisantar giba da annamimanci da yawa za a ga mata ana ikturka ke wance wancan wane ka hoga mu gidan wani sai a taru ko da kika so ɗaya kika mata sun taru la ilaha illallah ke wance mu kawaki a zauna ba ke kice kaza ba nitsi a ce a bari a sami ki rekodin gashi ki tashi gidan nan kun ya ce ana yi ko ba a yi
ana yi
ana yi to a daina ku daina cin naman junanku ku daina gulma junanku wannan baya kawo kyakkyawan mu'amala ana so abu ke zama da abu ke zama su nisanci gulma juna su nisanci annamimanci da juna wata argunguma ce kullum ran da miji yake wurinta ta dangi kullama wacan sharri ko ba a yi ba dai ne ba ne wai ku ganin kuka yi abinda awwayo da basira da ilimi wai abinda ilimi da basira ki yi dubara da za ki wanci ka bar gidan to na ji a ta bar gidan ɗiyanta wayanda an ka bari wahala za ta da inda kike don ke za ki kula da su kuma in baki an liya ba ɗiyan nan sai su zama sanadiyar ke ma ke bar gidan ba dai kilin bibin ki ta bar gidan ba to ta bar gida amma ta kyankyasa kyankyasan nan ke za ki wahala da ita kuma kyankyasan nan sai ta yi sanadiyar ke ma ki bar gidan Allah ya kare ku don haka uwaye mata kun ji da kyau ku yi ƙoƙari ku kiyaye da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan haɗarin giba Allah ya ce wala ya gasar ba'adukum ba'ada alhibba ahadukum an yi akula lahama a fihi maita fakaritu muhu ba sa son gulma juna cin naman juna ba wanda ke so to ku ji tsoron Allah ku bari saboda da kun zauna kun ce ba ku da wani aiki sai cin naman juna to kun shiga cikin wani bala'i da musiba ladabi na shidda al'adalu fi mu'amalati min jihati zawj nan kuma adalci ake so ya fito daga ɓangaren miji mu ma maza muna da gudunmuwar da za mu bai wajen gidajenmu abokan iyalanmu su zauna lahiya daga cikin abinda namiji zai yi don iyali ya su zauna lahiya ya yi musu adalci ya yi musu ni? Ya yi musu adalci Allah ya ce wato lantar abin nan yake cewa ne walantar saɓe anta adila bainan nisa
anta adila bainan nisa walau haraktum
wala
tajmilu kullal mayt
fatadruha kal mu'allaka Allah subhanahu wa ta'ala yace ba za ku iya samun damar yin adalci tsakanin mata ba. Malamai suka ce wannan irin adalci ne Allah ke nufi. An ka ce adalci na soyayya. Duk wanda namiji ya kai bai cewa in yana da mata biyu duka yana son su ɗari bisa ɗari. So iri guda. Ko wace za ka ji kana son ta gwargwadon kyawun halinta. Kun fahimce ni? Ko wace ana son ta ne gwargwadon halinta. Ina son wance saboda kulawa da dangina, saboda ta iya abinci, saboda tana da daɗin mu'amala, saboda kaza, ita ko wance ina son ta, saboda kaza, ko wace halinta na ka saka jikar farka. To shi Allah ka ne ba ku iya adalci na soyayya. Wasu malamai suka ce a'a, adalci na jima'i. Namiji bai iya adalcin jima'i ya ce in ya sadu da wance so biyu in yana ɗakinta ita ma wancan lalle sai yayi haka nan bai iyawa saboda ni ya danganci mu'amala ta tsakanin ne da shi da su to amma wani irin adalci ne wanda maza na iya yi adalci wajen rabon kwana yanzu labarin da muka samu akwai wata matar da kwata-kwata namiji ya ɗauki kwananta ya ba a suke zamanta ana yi ko ba a yi to ya za a zauna lahiya ka bi da a zauna lahiya gidanka matan ka ne su biyu iri da muzu ka ɗauki kwanan wance ba ka zuwa inda suke sai inda wance ɗai saboda girman Allah ya za a zauna lahiya gidan nan naka duk bala'in da yawa a gidan ka kai jari adalci wajen sutura kai musu adalci sutura ɗinsu ta zama kwalitin ɗinta guda in kuɗi za ka ba su in so musu za ka yi darajar ta zama guda ko wace su darajar ta zama guda takalumma kuɗin su darajar takalumma su zama guda hijabi darajar su zama guda abinda ya shafi abinci kai musu adalci nau'in abinci ya zama daraja guda babu bambanci tsakanin yar sarauta da diyar talakawa babu bambanci tsakanin diyar mai kuɗi da diyar talaka duka a daidaita su a yi musu adalci wurin ɗakunan da za a gina musu a yi musu adalci a yi ɗakuna iri guda Allahumma akwai dalilin da zai sa ƙara ma wata ɗaki wanda wata ba ƙara mata ba kamar yaya misali wannan suna da yara da yawa sai ka zo sai ka yi mata ɗakuna uku ɗakuna biyu na tara ɗaki guda don yara saboda akwai yara da yawa wannan ba ta da yara yanzu sai aka yi mata ɗaki biyu amma an bar hilin da ita ma nan gaba in yara suka taru ita ma za a gina mata irin wannan an yi adalci ko ba a yi ba an yi to adalci hatta da gina da za ka yi to irin wannan shi ake magana namiji zai iya to amma ƙiri da muzu ka sayo wani abu ka ba wa gaba ba kai adalci ba ita ko mace al'adarta da ta gane ita kake hihitawa za ta yi kokarin ta wulakanta waccan amma in kai musu adalci to za a zauna lafiya to daga cikin ladabin kyautar zamantakewar ma'aur abin abokan zama shine miji ya zama ya yi musu adalci tsakani ne da Allah to in yayi wannan malami suka ce zai taimaka daga nan sai ladabi na bakwai ko at-ta'awunu ala tarbiyatil aulad su zama masu taimakawa wajen tarbiyyar ƴaƴa ke ki ba da gudunmuwarki waccan ta ba da gudunmuwarta wajen tarbiyyar ɗayanku kowa na ba da gudunmuwa sai kada ki dawo kina ɓata ɗayan wancan sai guda ɗayan wulaƙantarta ba mara tarbiyya ba kyauta ba ke ma ana ajiyarsa ki da mara tarbiyyar in ki dariyar ɗan waccan ya lalace ke ma ana jaransa ki da ɗiyarki ko ɗanki ya lalace saboda haka diya in kuna so a zauna lafiya ku yi musharaka wajen gyara tarbiyyar ɗayan ku duka ku tabbatar da ɗiyan tarbiyyar su ta gyara to wannan malamai suka ce yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen gyara zamantakewa na auratayya na kyautata zamantakewar abokan zama malai ce fa yambagi an yakuna bainad dara'ir ya kamata tsakanin abokan zama a samu ta'awun taimakekeniya fi tarbiyatul abana wajen tarbiyar yaya ala alkhair wa da'a akan aiki alkhairi da da'a ga Allah subhanahu wataala. Abu na takwas satarul uyuf, ana so abokan zama su zama masu ruwa ma junansu asiri. Karki ga abokiyar zaman ki ta wani abin kunya ki ta kina yayakawa ke ma gobe kina yayi kartanki yarki ta yar abokiyar zamanki wata kaddara ta sa ta yi cikin shege a ce ke ka zuwa cikin gari kina faɗi an yi kunya wala ke ji kunya a ce wai hajiya ji a gaskiyar maganar nan ta gidanku ce wacce irin magana to mu labarin da mun ga ji an cewa wance wai wai ta gaba da kaza ki ce ni ko a shega don da ni an ga sai asibiti an ga tabbatar da ciki gare ta kuma babu dubara duk wannan ba sai ba amma Allah ya gwada mata abinta reza ke ma jira naki ba kina tada ta dace a gunya ba ke ma jira naki a gunya ko da irki gare ki ya kamata a jirin asiri kace wace irin magana ce wannan kuka yi amma kun raina da ni yanzu yata yata za ta zo har ku tambaye ni game da wannan magana ki tura wannan abin ta ma mata ba ku da wannan kara. Wannan yana daga cikin abin da ke jawo samun matsala ta zamantakewar ku. Da haka sai gudun masu suturta asirin juna wa adamul kashful asrar da rashin tona asirin junanku. Amma wallahi kullun mata galibinsu abinda suke kokari me za su yi su tona mu junansu asiri suna ganin in sun kai wannan shine nasara shine cin riba kuma wallahi ba cin riba bane. Abu na goma tajannubul isaratul mashakil amama zaw nisantar hura wuta da tayar da zaune tsaye a gaban miji haka dai ga miji zaune wata ta tsokar wata magana ita ko waccan ta mayar mata ayi ta musayyar zance karfin al'amari sai an ce kuma kai munafikin Allah kai ka ce kaza ko ba haka za'a yi ba da kaggadun mata na lailayen magana a kan makar lahu gaban namiji wallahi lazi sa aka yi mai zindir in magana ta yi magana to sai a ce ga abin da ya ce sai dai suna ta komo duk gaba ɗaya gidan rikici to ne alheri a ciki in za ku yi rigingi mun ku ɗaya mu san yadda ke tsakaninku in kun san kunya bai yiwuwa ga namiji cikin gida kuna faɗa kuma namiji ko ya yi magana ba a yi ki bari ba ta bari ke ma ki bari ba ta bari sai ya ɗauko abin bugu kuma duk wanda ya ware bugu sai a ce odo ina ni ni kasin na marɓanka dole sai ka yi dubara lokaci guda za ka yi haka kai mai mata biyu na cikin wahala wasu a suke ko muna mutum bane wala ko muna ganin bane wallahi na to da asirin mu yau wallahi ko mu maza muna cikin bane saboda na lura ku dole sai ka yi dubara in dai faɗa na suke su biyu kada su ga jiko wace bugu na sai ta lokaci guda karabka karabka saboda duk wanda ka ware rafka ka ne haka ga wata sai ta kan loka wanda ina ni ko ina ban zaka ko Allah shirya kuma ta ƙarshen wadan duk gama lalele za a yi ki dawo kanka za Allah mata ku daina irin wa'annan ɗabi'un ba sa haifar da alheri yambaghi halul khilafat ya kamata walwala matsaloli na abokan zama ya kasance bil hikimata da hikima wa adam idkhalu zawji da rashin shigowa da miji fi kulli saghirin wa kabirin cikin dukkan matsala karba da babba to amma wato na sai ta shigo da shi sai an sace internet ai ta wahala gida ai sa tv gida na rikice wannan ba alheri bane yan uwa wannan shine na nawa na tara na goma al ihsanu wal muamalatu tayyiba ana so abokan zama su zo masu kyautatawa tsakaninsu masu ni kyautatawa tsakaninsu kina iya zuwa tahiya in ki ga wani abu da kike so ki so wa kanki ki so ma abokan zamanki shine kyautatawa
wa hasilu inna allaha yuhibbul muhsinin
Allah ya ce wa hasilu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa duk abin da ke gani in kina da hali siyo ma kanki siyo ma abokiyar zama in babu hali in ki siyo ma kanki siyo ma yarta ko ɗanta ko kuma in yaran za ki sayi ma in ki siyo ma naki siyo ma nata in ba ki da hali kuma to yi dubara da zuzza ki kada abin nan ya bayyana to irin waɗannan ɗabi'un su ne mata ke yi da suke sa zama gida ya zauna lahiya amma wata wallahi ba za ta yi wannan ba in za ta sai abu kiri da buzu take sai abu ta ba ɗiyanta kiri da buzu ɗiyan wacce da kallo in sun ga so ta kama musu arziki ɗiyan kwaɗai ɗiyan da sun hagari mugun bala'in kwaɗai ɗiyan bakan wahala ɗiyan mugun abu ɗiyan musiba ɗiyan bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ma da mu ji tsoron Allah wai su zaman lahiya wasu ba su tsoron kaddi a zauna lahiya ke yasa za a ga su kullum ba su iya zama ɗakin su kullum ana yawan makwabta tun da baki zauna lahiya ba ke da abokin zamanki dole gidan bai zauna gare ki dole sai ke yawo iyaye rai ina jin mai ina manga ki ta yawo ba ki wanga gida ba ki wancan gida amma don Allah in kuna zauna lahiya da abokan zama me za ku yawo makwabta ke yasa wata ran da rubuta cikin gida ta ga aiki ran da duk a taka aiki ba ina son in ce gidan wani in biya gidan wanci banda gobe ka san mali ka wala ba shi a gaskiya ba gidan abba ta jin dadi ne shi ta tuba ku a zaba cikin gidan ga galibi saboda kun san ba ku shuka alheri ba to ina jin abubuwan nan kusan guda 20 ne amma dai mun ambaci 10 kuma yau juma'a ce mutane na son su go masallaci da wuri kada mu dauke musu lokaci in wata dama ta iya ba mu ko da wani wuri ne ko wani muminmu na aure zai yi mu haɗu waɗannan abubuwan da suka rage guda 10 muna roƙon Allah ya zaunar da ku lahiya da abokan zamanku Allah ya haɗa mana kanku Allah ya kawo mana zaman lahiya tsakaninku wata jiya ta ce don Allah malam a zan sa 'yan mata cikin addu'a kana ta addu'o'i ba ka sa 'yan mata to ya Allah mun roƙe ka muna tawassuli da wannan karatu da muka yi 'yan matan nan da zaurawa Allah ka ba su mazaje na ƙwarai ka ba su mazaje na gari ka ba su mazaje salihai in suna da wani mugun hali Allah ka shirya su duk wanda a da wata baƙar ɗabi'a da wani mugun hali wanda ya saba a bidatta aure Allah ka shirya mana ita Allah hakimta ta Allah ka shirya mana matasan mu ka azama akan hanyar ƙwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما لا شك فيه. الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يستر على